بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 19 ga watan Sha'ban, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1439, daidai da 5 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2018. Wannan shine kaset na 21 cikin jerin jerin kasusuwan karatun littafin Al-Istiqama, wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi yana karantar da mu tafarki madaidaici ne ta fuskar fahimtar nassoshin Alkur'ani mai girma da fassara hadisai da ayoyi waɗanda suke magana akan sifat da magana akan ka'idojin al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da ire-iren waɗannan abubuwa. Allah ubangiji ya saka wa Ibn Taymiyyah da alkhairi. Har yanzu bai gushe ba, yana kawo mana ka'idoji waɗanda ya gina littafin akan su. Yana magana akan wato fiqhu da abubuwan da suka jawo sabani da zamanin da aka samu tangarda wajen yaduwar addini saboda tasowar bid'o'i, wato a cikin karni na 3 zuwa na 4 kenan. Zamu tashi inda yake cewa wali hadha kana zuhur hadha alqaul ma'a zuhuri masail alkhilaf hadhi. Dan haka aka samu cewa bayyana waɗannan maganganu akan cewa fiqhu zato ne. Fiqhu ai ana gina shi ne akan zato. To wannan zance ya bayyana kafada da kafada ne da bayyanan bid'o'i da sabani kala daban-daban tsakankanin malamai. Wadhalika ma'a zuhuri bid'in kathiratin. Da kuma bayyana bid'o'i kala daban-daban wa taghayyuri umuril Islam. Da canzawar al'amarin musulunci, wa ba'athil khilafati, da kuma raunin halifanci na Banu al-Abbas kenan a lokacin, hatta staula alaiha ad-dayalim, har ita khilafa din aka samu ad-dayalim, kamar kace da Hausa dailamawa, suka mamaye mulkin. Ad-dayalim jam'i ne na kalmar dailam. Dailam sunan kabila ce daga cikin kabilun da yanzu suna raye ne, ko a ce asalin su mutanen kasar Iran ne, mutanen wani gari Jilan, garin su Abdul Qadir Jilani, kabilan wurin su ne akwai waɗanda ake ce musu ad-dailam. Zaka ji sai a ce wane wane ad-dailam, wane wane ad-dailam. To waɗannan mutanen suna daga cikin waɗanda a wannan lokacin suka zama suna da wuka da nama a ƙarƙashin shugabancin daular Banu al-Abbas. Sai zama halifofin sun zama kawai kamar je kana yi ka kamar wani sarki ceremonial kwatankwacin yadda kaga sarakuna suna rayuwa a nan kasashen tun bayan zuwan Turawa har zuwa yanzu dinnan. Ma'ana ba su da ƙarfin mulki na fada aji da zartarwa da cewa su suke mallakar ƙasa ko suke mallakar rundunar sojoji ko kuma su ne suke da wato constitution a hannunsu, ba su bane. Kaga ai cikin dabara ƴan siyasa ko a ce Turawa suka kwace duk wannan mulkin daga hannun sarakuna suka dankawa ƴan siyasa. To haka suma aka waye gari waɗannan sarakuna na Banu al-Abbas kawai je kana yi ka ne, suna zaune a Baghdad, sai abinda aka ba su, sai abinda aka ce su yi. Su kuma waɗannan su ne manyan sojoji, su ne manyan ƴan siyasa, su ne manyan ministoci, su suke tsara duk abin da za a yi, su suke kasa dukiyar gwamnatin. Duk halifan da suka naɗa shi in ya nemi ya tawaye su cire shi, wani ma su kashe shi, wani su kulle shi, wani su soke idanun shi, duk sun yi irin wannan. Wani su ta'azabtar da shi har sai ya zama mahaukaci, yanda kaga mahaukaci mai bin titi. Duk sun yi ma halifofin Banu al-Abbas ire-iren waɗannan abubuwan. Allah ya tsare mu. Wa hina idhin, okay, wa zahara hina idhin min madhhab al-qaramita wal-batiniyya والرافضه والمعتزله ما عم اكثر الارض اريد ان لوكاتين ne kuma aka samu bayyanar madhhabin karamita da madhhabin batiniya da rafida da mu'tazila duka suka bayyana a mafi yawan kasashe. Karamita sune wasu ƴan bid'a masu goyen bayan wani takaddari mai suna Hamdan bin al-Ash'as al-Qaramiti wanda sun yi barna ba kankanuwa ba a cikin duniyar musulunci a wancan lokacin har akwai lokacin da suka iya kai farmaki cikin harami na Makka lokacin aikin Hajji suka karkashe mutane annan inda ake dawafi nan da kaga inda ake dawafi anan wurin suka dinga kashe mutane har hawa kan Ka'aba suka yi suna ihu suna murna suna shan giya suna watsawa suka dauke Hajar al-Aswad suka tafi da shi sai dai shekara wajen 18 a hannun shi ran da Allah ya taimaki musulmi aka sake kwato shi aka dawo da shi sai da aka yi tabuki duk kasashen musulmai duka labarin yana nan a cikin tafsiru a'lamin nubala na al-Imam az-Zahabi Allah ya gafarta mishi gashi aka sai yake cewa al-Qaramita min al-Baqiniyya wa hum alladhina yantasibuna ila Hamdan bin al-Ash'ab alladhi kana yulaqabu bi Qarmat liqarmatin fi khatihi wa khatwi suna dangantuwa ne zuwa ga Hamdan dan Ash'as wanda yake ci mishi al-Qaramiti saboda yana tafiya yana karkacewa haka ma in yana rubutu wa ilayhi tansabu al-Qaramita haka ake danganta Qaramita zuwa gare shi yace al-Qarmata kama fil qamus al-muhit diqqatul kitaba al-Qarmata kama yadda yake a cikin qamus shine yin rubutu ɗan kanana wanda ba a iya ganewa wa muqarabatul khatwi da kuma yin tafiya haka kana takawa kusa da kusa wa qala ibn al-Jawzi fil muntadim ibn al-Jawzi a cikin al-muntadim fi tarik al-muluk wal-um yake cewa innahu kana yusammi karimatayhi لحمره عينيه وهو بالنبطيه حار العينين انا تشي مشي حار العينين سبودا جن ido da yake dashi yace ka duba bayani akan karamita a cikin tafsir al-farq bain al-firq da ibn tahir da kuma littafin maqalatul ash'ari abin nan wato gaba ta maqalatul ash'ari a cikin dairatul ma'arif al-islamiyya da kuma al-muntazim fi tarikh al-muluki wal-umam na al-imam Abd al-Rahman ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi wannan kenan game da Qaramita sai kuma akwai ƴan batiniya wanda su kuma wasu takaddaran ƴan Shi'a ne wanda suka zama magwamnatin Banu al-Abbas wato suka zame mata abin nan kafa kaya a kafa wannan su ne sanannun ƴan Shi'a masu ƙarƙashin jagorancin wani mutum mai suna Al-Hasan ibn Sabbah wanda wani takaddarin mutum ne da Allah ya halitta a wancan zamani sun yi kal'a wato wani gari suka yi akan dutse wanda ba a iya zuwa inda suke an yi kokari ba ɗaya ba biyu ba a kai musu farmaki amma abin ya gagara a wannan garin suna yin ta'annati iri daban-daban duk wani abu da ka sani na musulunci sai da suka warware shi duk wani abu da ke cikin musulunci game da aure game da saki game da zamantakewa game da tauhidi game da sallah sai da suka warware shi nasu daban suke waɗannan ba a samu ƙarshen su ba sai zuwan wani takaddari wanda ya fi su takaddaranci shine hulaku wannan la'anannan kafiri da yazo ya karar da gwamnatin Banu al-Abbas shekara ta 656 to shine ya ajalin shi shine yazo ya kewaye wannan qal'atu al-maut ake ce mata qal'atu al-maut shine yazo ya kewaye ta wajen wata 6 yana musu siege har sai da abincin su ya kare da komai nasu suka sako kuma ya tayanka su Allah ya tsare mu bayan sun yi kamar shekara 300 kenan suna musulunci barna shine asalin waɗanda ake ce musu al-hashashun wanda daga nan ne aka ari kalmar zuwa faransanci yanzu kuma ta shigo cikin ingilishi da ake cewa assassin wato ɗan kisan mummuke domin abin da suke yi kenan duk wanda kawai suka gane kawo musu tangarɗa malami ne ko mai wa'azi ko sarki ne ko wani babban mutum ne za a yi makin ɗin shi kawai a tura assassins a tura al-hashashun sai su je su kashe shi sun yi kisan gilla ba za ta kirgu ba sannan kuma sukan kai farmaki gari guda su lalata garin su kashe kowa su satan makamai da mata kamar da kaga Boko Haram nan suna yi waɗannan su ake ce musu al-batiniya gashi a kafa ya dan yi sharhin sa yake cewa humul ladina ja'alu li kulli zahirin min fil kitabi batina su ne masu sanyawa kowane zahirin alqur'ani su ce to yana da kuma fassara ta batini wa li kulli tanzilin ta'wilan kuma su ce kowace aya tana da fassara daban wa yadhkuru shahrustani fil milal wal mihal shahrustani a cikin al milal wal mihal ya ambata cewa ana al batiniyyah al qadimata kanat takhlatu kalamaha bi ba'd kalam al falasifa cewa batiniyya ta da can sun kasance suna cakuɗa maganar su da maganar falasifa amma al batiniyya fi zamanihi fa ja'aluhum hum wal isma'iliyyata al ghulata firqatan wahidatan amma batiniyyar zamanin shi shahrustani yace da su da ƴan isma'iliya ƴan shi'a isma'iliyawa waɗannan duka gullatu ne kuma kungiya ce guda ɗaya ta bata wa zakara annahum yusammuna fil iraq al batiniyya wal qaramita wal muzdakiyya yace haka sunayen su yake a ƙasar iraki ana ci musu batiniyya ana ci musu qaramita ana ci musu al muzdakiyya wa fi khurasana bit ta'limiyya wal mulhida a khurasan kuma ana ci musu at ta'limiyya wato wanda suke da training suna ba mutanen su wani training na wata karantarwa ta musamman da kuma mulhida karkatattu wa zakara al baghdadi fil farq bain al firq ibn tahir al baghdadi ya ambata a cikin al farq bain al firq yake cewa anna alladhina assasu da'wat al batiniyya jama'atun minhum maymun ibn disan al ma'ruf bil qabbah الملقب ومحمد ابن حسين الملقب بديدان يجي وانا سادة جسكي وانا سكا كريكرو وانا الدين ميمون ابن ديسان المعروف بالكباح لكم محمد ابن حسين الملقب بديدان يجي ككرن تلتافع الملل والنحل الفرق بين الفرق لكم كشاف استلاحات الفنون اتكين دائرة المعارف الاسلامية مادة الباطنية to a lokacin ne duk waɗannan munanan aqidin da munanan tafarki na barna sai suka bayyana war rafida da kuma ƴan shi'a rafidawa masu zagin sahabbai dan hatta a cikin garin Bagadaza sai da ya zama a jikin masallatai ma ana rubuta la'anta ga Abubakar da Umar la'ana Allahu fulanan wa fulanan za a rubuta sunansu karara a matsayin kulliya ga masallaci sannan duk waɗannan ranakun da ka san a shekarun baya annan garin Zariya ƴan shi'a suna celebrating din su sai da aka waye gari su ma duka bukukuwa ne gadir khum abinnan dan abinnan maulidin Aisha maulidin Fatima maulidin Fatima maulidin Mahdi maulidin wani duka waɗannan ranakun kusan kowane wata akwai wani biki na musamman sannan akwai kuma babbar sallah ita ce wato abinnan Karbala bikin tunawa da waƙi'a ta Karbala da aka kashe Husaini radiyallahu anhu wannan ita ce kaman babbar sallah a gare su kamar da kaga suna yi a haka haka kuma wal mu'tazila aka samu kuma yaduwar mu'tazila wanda su kuma ƴan kamar kace su kuma farfesoshi ne su ƴan karatu ne su a karanci suke tasu barna rubuce-rubuce da wa'azozi da kawo shubuhohi da canza fasara amma su ba ruwansu da yaki ba sa yaƙa kowa ta hanyar makami kamar yadda waɗancan suke amma su ta hanyar rubuce-rubuce ne sai kwatanta su da ƴan boko waɗanda komai nasu rubutu ne to haka su kuma suke a lokacin aka samu yawaitar su suka samu nufuzi saboda sarakuna sun goyi bayan su suna samun funding ana ba su kuɗi suna samun sponsorship daga dukiyar gwamnati suka yi ta rubuce-rubuce suna yada aƙidojin su na barna ma amma akthar al-bilad akthar al-ard wannan ya baza gaba ɗaya kusan ko ina a ƙasashe وأخذ من المسلمين كثير من ثغورهم الشامية وغيرها كما aka kwace wa musulmai da dama daga cikin garuruwan su dake kan gabar tsakanin musulmai da gwamnatin Rumawa a kasashen Sham da wasu kasashen irin su Misisa irin su abin nan wasu kasashe na Khurasan da makamantan su sai kafirai Turawa na Rumawa suka samu halin su kawo farmaki ma musulmai su kwace garuruwa to da lokacin musulman sun shagaltu da kawunan su ba gwamnati ta dame su ko kuma kare kasar musulmai ta dame su ba wannan rigingimin su suka damu musulmai wan tasharat hina idin bid'u mutakallimati sifatiyya wa ghayruhu haka kuma a daidai lokacin bid'o'in masu magana akan sifat ɗan ilmul kalam masu magana akan sifat su ma sai suka yadu suka yadu su ma wa ghayruhum da wasu wa sara hadha al-fiqh min bab ittiba'i dhanni wa ma tahwa al-anfus shi kuma fiqhun sai ya waye gari ya zama daga cikin wato bin zato da abin da rai yake so ne kawai wa kadhalika mala kaseerun min tullab al-ilmi ila ma yadhunnuhu 'ilman ghayra al-fiqh sai kuma aka samu dalibai suka karkata zuwa ga wasu abubuwa daban da suke tsammanin ilimi ne kuma bayan fiqh ma'ana abinda suka ga ana yayi abinda yake da rawaji ake samun daukaka da shi falsafa da mantiki da ilmul kalami da nahwu da makamantan wanda da zaran kai yanzu zaka zama wani sananne fiqh da hadisi ko ka iya ba wanda ya damu da kai dan haka sai mutane suka karkata zuwa ga waɗannan abubuwan da tsammanin su ne ilimin da ya kamata a koya aka yi watsi da ilimi na fiqh amma al-kalam wa ilmul falsafa fa inna an-nafsa tatlubu ma huwa ilmu wa tanfur mimma huwa shakkun wa dhannun wa hadha mahmudun minhuma suka karkata imma al-kalam ko dai zuwa ga ilmul kalam wa imma al-falsafa ko kuma zuwa ga falsafa fa inna an-nafsa tatlubu ma huwa ilmu domin zuciya tana neman abin da shine ilimin da ake yayi wa tanfuru mimma huwa shakkun wa dhannun tana gujewa abin da aka ce shakka ne zato ne babu tabbas akan shi wa hadha mahmudun minha wannan abin yabawa ne ga zuciya a lokacin aka samu zakakuran dalibai da malamai waɗanda da sun yi karatun da ya kamata da sun yi wa addini hidima fiye da wanda suka iya yi irin su gazzari a wannan lokacin suka rayu amma sai zama sun cinye rayuwarsu akan koyon falsafa ta yunan irin su Abu Usman al-Jahiz ya cinye rayuwar shi akan mandiki da ilmul kalam irin su Zamakhshari da makamantansu duk a wannan zamanin suka rayu idan suka taso tunda ya riga ya zama al'adan makarantun lokacin da syllabus din su da orientation din su shine wannan abin dole shi zaka koya domin duk kwakwalwar da mutum ke da ita misali da basirarsa idan ya taso aka sa shi a jami'a a nan Najeriya babu yadda za a yi ya koyi irin abin da wani zai koya a jami'ar da take America kamar Harvard ko MIT ko Massachusetts ko Florida misali ba zai iya koyan irin wannan ilimin ba tunda babu shi anan abin da za a koya mishi a engineering anan dole shi zai iya koya wani outdated information a engineering ba zai iya koyan engineering din da ake koyarwa a can ba tunda bai taso a environment din da ake koyar da wannan abin ba ko mun gani dole mutum ba yadda ya iya shi abin nan ne photocopy ne na inda yake to abin da ya faru da al'umma musulmai kenan a wannan lokacin kuma yadda muka ambata za mu ji wasu ƙarin bayanai kaɗan akan wannan gaba daga littafin Tazkiyatul Huffaz na al-Imam Az-Zahabi wannan dake hannu na mujalladi na ɗaya ne a bugun Darul Kutub al-Ilmiya da suka buga shi a shekarar miladiya ta 1998 to abin da Zahabi yake a cikin littafin shi ne yana kawo tarihin malamai ne shahararrun malaman hadisi kamar yadda ya ce al-Huffaz manyan malamai to idan ya kasa su ɗabaka-ɗabaka to za mu karanta ƙarshen ɗabaka ta takwas ne da kuma ƙarshen ɗabaka ta tara wanda bayan da ya gama kawo malaman sai wani ta'aliki ƙanƙani ta'alikin da yake summary ɗin wannan matsala gashi a shafi na a cikin juz'i na biyu shafi na 86 inda ya kawo ƙarshen ɗabaka ta takwas bayan da ya kawo malami sai da ya kawo guda 130 a wannan ɗabaka irin su Ishaqul Kausaj irin su Yunus ibn Abdul A'la su Abu Quraib su Al-Imam Ad-Daulabi su Abu Khaisama Zuhair ibn Harb irin su Ali ibn al-Madini su Ahmad dan Hanbali su Ishaqul Darrawiya su Muhammad ibn Salam al-Bikandi su Musaddad waɗannan su ne malamai irin wannan ɗabakar da ya kawo su Nu'aym ibn Hammad su Ali ibn Asad waɗannan irin malaman to su ne ya gama kawowa a wannan zamanin wanda galibin su sirra su ne a tsakiyar ƙarni na uku daga shekara ta 230 da 40 da 50 har zuwa ƙarshen wannan ƙarnin ai kaga shi ne zaman da ake magana ku sai ya ce fa ha'ula'il muslim musammuna fi hadhihi tabaqa hum thiqatul huffaz waɗanda aka ambata a wannan gaba a wannan ramkiya su ne malamai mahaddata amintattu wala'alla qad ahmalna ta'ifatan min nubara'i yace ta yiwa bamu ambaci wasu daga cikin tsararrakin su ba fa innal majlis al wahida fi hadha al waqti domin makaranta kwaya daya a wannan zamanin kana yastami'u fihi azyad min asharati alaf mishbara akan aje wato mutane sama da 10,000 sukan zauna a makaranta guda daya yaktubuna al asara suna rubuta hadisai annabawiyya wa ya'tanuna bi hadha ash-sha'n suna baiwa hadisi muhimmanci wa bainahum nahaw min 200 imamin a cikin 10,000 nan zaka samu kaman mutum 200 kowanne jijjigen malami ne babban malami ne kadbarzu wanda sun yi fice wa ta'ahhal sun yi qualifying lil futya sun kai su bada fatawa falaqad tafana ashabul hadith yace amma yanzu fa malaman hadisi sun kare wata lashau sun bace ba a ganin su wata baddalan nasu bi talabihi bi talabatin yahza'u bihim a ada'ul hadith malaman hadisi an canza su yanzu an mai gurbin su da wasu dalibai waɗanda makiya hadisi ke musu istihza'i was sunna makiya sunna ke musu istihza'i wa yaskhawuna minhum suna zolaye su wasara ulama'il asri malaman wannan wasara ulama'ul asri fil galibi malaman zamani sun wayi gari a mafiyan lokuta akifina ala taqlid abinda suke kawai shine makalewa wani malami fil furu' a cikin fiqhu min ghairi tahririn laha ba tare da tantance mazhabin ba mukibbina wa mukibbina ala aqaliyati min hikmatil awail sannan sun rafkara sun aminnan sun afka cikin aqaliyat waɗannan ilmomi na falsafa min hikmatil awail na falsafin mutanen farko wa ara'il mutakallimina da ra'ayoyin ɗan ilmul kalam min ghairi an yata'aqqalu aktsaraha ba tare da sun fahimci mafi yawan abin da suke faɗa ba fa ammal bala'u shine bala'i ya gama mutane a tsaro da aqida da tattalin arziki da zamantakewa komai kamar yadda muka ci aka kwace garuruwan musulunci aka samu yaduwar bid'o'i kashe-kashe yaduwar fitina rigingimin siyasa yakin basasa shine fa ammal bala'u wastahkamatil ahwa'u san zuciya ya mamaye kowa wala hatma badi raf'ul ilmi wa qabdihi minan nas alamu suka bayyana na cewa zamani yayi na cire ilimi da danke shi daga barin mutane farahimallahu ra'an aqbala ala sha'ani yace Allah ubangiji ya ji kan mutumin da ya tsaya ya kula da al'amuran rayuwarsa wa qassara min lisanihi ya taƙaita harshensa wa aqbala ala tilawati qur'anihi ya rike qur'anin shi ta karantawa wa baka ala zamanihi yayi kuka saboda bala'in zamanin sa wa admana an-nazara fi sahihaini ya maida kallon shi kawai akan bukhari da muslim sun ishe shi ta kallon abin da ke ciki yana karantawa yana aiki da shi wa abadallaha ya mutawa Allah qabla an yabghatahu al-ajal kafin rayuwa ta zo karshe Allahumma farfaq warham yace ya Allah fawaffiq warham ya Allah ka bamu dacewa Allah kai mana rahama to kaji wannan sai kara kawo malamai na tabaka ta tara su kuma ya kawo mutum 105 wannan tabaka ita ce tabakar su Bukhari da Muslim da Muhammad ibn Yahya Zuhli da Abu Dawuda da Abd ibn Humayd da Imam Tirmidhi Hajjaj ibn Sha'ir Yaqub al-Juzjani da ire-iren su Sa'iqa shine Abu Yahya Muhammad ibn Abdul Rahim irin su dan gidan Zuhair din tan shine Ibn Abi Khaifama irin su Abu Zur'a Ar-Razi irin su dan uwan shi Abu Hatim Ar-Razi inda ke shi mutaakhir ne a wajen rasuwa irin su Al-Imam Al-Ijli irin su Dawud ibn Zahiri da aka sani irin su Harb ibn Isma'ila Al-Kirmani da makamantan su ya kawo mutum 105 da ya gama kawo su sai ke cewa walaqad kana fi hadha al-asr wa ma qarabahu min a'immati al-hadith an-nabawi khalqun kaseer haqiqa a wannan zamanin da zamun nan da ke kusa da shi akwai limaman hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halittu da yawa wa ma zakarna ushrahu bamu ambaci 1 bisa 10 su ba huna anan wajen wa aktharuhum madhkuruna fi tarihi, yace mafi yawan su na ambace su a cikin tarihi, a cikin tarihul Islam. Wa kadhalika kana fi hadha alwaqti, kuma a wannan zamanin da ya ila yau akwai khalqun wasu halittu min a'immati ahli ra'ayi, daga cikin malaman fiqh, mutanen kufa kenan, wal furu'i, da sauran malaman fiqh, wa adadun, da kuma adadi mai yawa, min asatinil mu'tazila, daga cikin limaman mu'tazilawa, wa shi'a, da limaman shi'a, wa ashabil kalami, da yan al-kalamu, yan al-wujudu, alladhina mashaw wara al-ma'quli, wanda suka biye wa hankalinsu suka saki nasi, wa aradu amma alayhi salafu, suka yi watsi da abinda salaf suke akai, min at-tamassuki bil atharin nabawiyya, abinda salaf suke akai na riko da hadisai, wa zahara fil fuqaha in taqlidu wa tanaqas al ijtihad, aka wayi gari taqalidanci yayi yawa a cikin malaman fiqh, ba sa iya kokarin kansu. Fa subhana man lahu al khalq wal amr, sarki ya tabbata ga Allah wanda yake halitta da kuma kaddara. Fa billahi alayka ya sheikh, yace ina gama ka da Allah ya kai wannan malami, irfaq bi nafsik, ka tausaya wa kanka, wal zamil insafa, kana ce wajen adalci a maganganunka da ayyukanka, wala tanzur ila haula ila huffazi an nazar ash-shadara, kar ka sake ka kalli waɗannan malaman su Bukhari, su Muslim, su Abu Dawud, su Tirmidhi, ka musu kallon reni, kar ka sake. Wala tarmaqannahum bi ainin naqsi, kar ka sake ka harare su. Wala ta'taqid fihim annahum min jinsi muhaddisi zamanina, kar kuma kai tsammanin wai su Bukhari da Muslim da ake ci musu malaman hadisi daya suke da malaman hadisin zamaninka, zamanin fa zamanin zahabi ba ma wannan batuku. Yace kar ka sake ka wala ta'taqid fihim annahum min jinsi muhaddisi zamanina, yace hasha wa kalla, sam ba haka bane. Fama fi man sammaitu ahadan, yace babu wani daga cikin waɗanda na ambata, walillahi alhamd, Allah shine godiya take gare shi, illa wa huwa basirun bid-din, duk wanda ka ji na ambata to ya san addini, alimun bi sabilin najati, ya san hanyar tsira, walaysa fi kibari muhaddisi zamanina ahadun, yace babu wani daga cikin manyan malaman hadisin zamanin mu ko daya, yablughu rutbata ulaika fil ma'rifa, wanda ya kai matsayin wadancan a wajen ilimi. Malaman zamanin nashi ba su ne su Ibn Taymiyya, su Nizzi, su Ibn Kathir, Ibn Kathir ma na kasa da shi tukunna, da su Mughultai, waɗannan ba su ne malaman zamanin shi da yake cewa babu wani kwaya ɗayan su da ya kai ilimin wadancan, ilimin su Bukhari da su Muslim da sauransu. Kamar da yake faɗi a wani waje yake cewa in an ce malaman hadisi yanzu ni bana ganin su, sai dai a cikin littafi ko a ce ga kabarin su. Yace babu wanda ya kai ilimin wadancan. Fa inni ahsabuka, dan ina tsammanin kai din nan, li farti hawaka, saboda bala'in son zuciyanka, taqulu, zaka ce bilisanil hali, aikin kana nuna cewa in a awazaka al-maqam, idan ka kasa fada da baki zaka iya cewa man ahmadu wa man madini wa man ibnul madini wa ayu shay'in abu zur'a wa abu dauda, ka ji mutun yana cewa su ai abu dan hanbali, su ai ibnul madini, me abu zur'a ko abu dauda ko bukhari, ba ka waɗannan batutunan suke faɗa ba, su ai waɗannan ai mazaje ne su ma, yanzu a ce bukhari kuma ya inganta. Eh, mu ma muna da ilimi, muna da hankali, ya kamata a banmu mai tunani. Yace na san hankalinka da ke cike da son zuciya yana riya maka ka dinga cewa waɗannan suwaye, ha'ula'i muhaddisuna, za ka dinga cewa ai malaman hadisi ne kawai, wala yadaruna mal fiqha, ai ba su san fiqhu ba, ma ashbaha al-layl bil bariha, ba ka mutane suke faɗa ba yanzu, wa ma usuluhu, ai ba su san usulul fiqh ba, wala yafqahuna ar-ra'aya, ba su da fiqhu, ba sa iya istinbat, wala ya'rifuna Allah ta'ala bidalili, ba su san Allah ta hanyar dalili ba, sun sani ne kawai ta hanyar an faɗa musu sirriki, ai sanin Allah sai da dalili, ba ka suke faɗan wannan kalma ba a nan nan Kaduna cewa wai ai tauhidi ba a taƙalidanci, ita ce wannan magana, tauhidi ba a takalidanci hujja ce ake aiki da ita ko to tunda akwai irin wadannan batutun da ba da kaji zahabi na musu wannan gugaza nan wallahum min fuqaha al-milla ba sa cikin malaman fiqh faskut bi hilmin karfa mana baki kai shiru kai hakuri kai shiru awin taq bi ilmin ko ku in za kai magana kai da ilimi fal ilmun nafi'u ilimi mai amfani huwa nafi'u ma jaa an amsari haulai shine abin da yazo daga waɗannan mutanen da ire-iren su walakin nisbatuka ila a'immatul fiqh amma abin da saka kasa gane wannan saboda dangantuwarka zuwa ga malaman fiqh ka nisbati muhaddisi asrina ila a'immatul hadith nisanka da fiqh kamar nisan malaman zamaninmu ne da hadisi kamar yadda yace malaman zamanin su babu ɗaya daga cikin su da yake wadancan malama da haka kai ma a fiqh ko kusa da nada ba kai ba shi zaka ke wannan hauka yace yace fala nahnu wala anta mu ba mu kai malaman hadisi ba inji zahabi kai ma ba kai malaman fiqh ba walakin nisbatuka ila yace wa inna ma ya'rifu al-fadl li ha'ula'i لأهل الفضل ذو الفضل وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل متمن دكي دا فللا دا حنكري شيكي غانا ما سك فللا دا حنكري كومنغاري فمن اتق الله وراقب الله واعترف بنقصه وانا دي يجس وران الله يكي يدوك الله كما يترتا نقص الساعتكين علمي دا درجة ومن تكلم بالجاه وبالجهل او بالشر والبأوي فاعرض عنه wanda ko diye magana da nuna girma da isa ko da jahilci ko ya fadi muguwar magana akan malaman farko walba'awi ya fadi ainihin bakan magana fa'arid anhu ka kauda kai daga gare shi wadarhu fi ghayyi ka kyale shi a cikin batarsa fa uqbahu ila wabali dan karshen shi zuwa ga azaba ne nas'alullaha al-afwa was-salama muna roƙon Allah ubangije mana ahwa Allah kuma ya sa mu tsira kun ga waɗannan ta'aliƙokin da ya guda biyu a karshen wannan tabakan suna mana summary na duk abin nan ne da Ibn Taymiyyah yake fadi a nan shine zamani ne ya lalace a lokacin lalacewar ta faru farko daga lalacewar shugabanci na waɗannan zaman nan daular Banu Abbas ta zama daula ce kawai a cikin suna halifancinta ba ta da asalin ƙarfin da take da shi a farko sarakuna ne masu rauni ƴan siyasa daban waɗanda ma ba Laraba ba su suke juya su mun sha yin wannan magana na biyu kuma shigo da wasu ilmomi na kafirai cikin musulmai ba tare da an tantance menene ake da bukata me yake da amfani menene mai kyau mai mara kyau ba sai aka cakuɗe su da sauran ilmomi sai zama kuma wannan sabon ilimin sai zama abin yayi domin duk wanda yake shiga cikin sa sarakuna za su yi da shi za su ba shi mukamu za su ja shi a jika za su sai abin nan hajarsa idan ya fasar littafi za su biya kuɗi masu yawa wannan sai ba abin yaduwa shikenan sai abubuwa su tarkike cewa musulmai gaba daya sai zama fiqhu ya zama babu ishtihadi a cikin sa ilimin hadisi kamar yadda za a biya fara nan an waye gari wasu ɗalibai ne abin dariya ma kawai waɗanda sauran makiya suke musu dariya sannan shugabancin ya zama shi ma kawai ul'uba ne abin wasa to wannan sai lalata gaba ɗaya ilmomin musulunci a wannan zamanin ilmomin musulunci ba su farka suka dawo cikin hayyacinsu ba sai a farkon ƙarni na bakwai zamanin da aka samu malamai maqadisa ɗin nan su Abdul Ghani Ibn Sa'id da ƴan uwansa su Abu Muhammad da sauransu su biya Ubayn al-Maqdisi da suka zo suka rayar rubuce-rubucen sunna an samu wanda suka yi wasu kokare-kokare a baya amma ba su samu irin wannan nufuzin ba kamar su Buhi sunna al-Baghawi in kun tuna a wannan zamanin nan ya rayu cikin karni na biyar ya ma faɗa karara a muqaddimar littafansa cewa abin da ya ja shi zuwa ga haka shine lalacewar sunna an samu Imam al-Baihaqi ya yi iya kokarinsa an samu su al-ala'i da sun iya kokarin su to amma daga farkon karni na bakwai sai aka samu wannan yaduwar ta taso sai kuma Allah ubangiji ya zo ya kayyade wa musulmai wasu malamai musamman a kasashen Sham sune sun mizidin su ibn hajarin su zahabi su ibn taymiya din da suka zo a wannan zamanin su al-imam az-zahabi ibn hajarin shi a misr yake suka zo suka tada wannan suka raye waɗannan ilmomi suka yada su sai zama wani abu sabo shi sa aka waye gari yanzu duk sanda ake magana imamu musulunci to ba zai yi a haura a koma can baya ba tare da an dauki waɗannan malamai da zamanin su da ayyukan su a matsayin gada ko tsani da ake haurawa a jikin ba saboda tsakankanin asalin farkon musulunci sanda addini yake da tagomashin sa da kuma wannan zamanin nasu an samu wata wato furja an samu wani rami mai zurfi da musulmai suka samu kansu a ciki na tangarda a ilmance da addinance da kuma a siyasance Allah ubangiji ya samu dace sai mu kuma inda yake cewa wa kana min sababi hadha annahum tafaqahu li ghairi ad-dini wa zalika mimma zummu alayhi sai zama a dalilin haka musulmi suka je suka koyi ilimin da ba na addini ba wannan shi kuma abin zargi ne wato abin yabo ne a ce mutane suna neman ilimi amma abin zargi ne su nemi ilimin da ba shi ake kamata su nema ba kama jaa zalika fi hadithin rawahu abu hurairata wa ali radiyallahu anhuma yaqulu fihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kama yadda bayani yazo a cikin wani hadisi wanda abu huraira da ali dan abu talib bin allah ya kara musu yadda suka ruwaito daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce manzon allah ya ce idza tukhiba al-malu duwalan wal amanatu maghnaman wa zakatu maghraman wa tufikatus wa tafaqqaha li ghairi ad-dini wa ata'a ar-rajulu imra'atahu wa aqqa ummuhu wa adna sadiqahu wa aqsa abahu wa rufi'at al-aswatu fil masajid wa ukrima ar-rajulu makhafata sharrihi wa sada al-qabilata fasiquha wa kana za'imal qawmi arzaluhum fantadhiru 'inda dhalika rihan hamra wa fitanan tatataba'u ka nizamin barin kuti'a salakuhu fatataba yace idza tukhidha al-malu duwalan yabu a cikin wata riwaya al-fai'u idan aka maida dukiyar gwamnati ta zama duwalan ta zama abin rabawa tsakankanin attajirai da shugabanni kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum dan da aka ce idan aka waye gari shugabanni da sarakuna da manya da ƴan siyasa da su da iyalansu da na kusa da su suna kashe maraba da dukiyar gwamnati suna babakere talakawa ba sa samu ba a baiwa wanda ya kamata ba shine utukhidal malu duwalan ko utukhidal fai'u duwalan wal amanatu maghnaman idan amana ta zama ganima idan an ba mutum amana sai ga ta fadi ga sassa ya samu na banza shine an dauko shi an sashi akan wata dukiya ya kula da ita ko an bashi ajiyar dukiyar marayu ko an bude mishi wani katafaren shago an ce ya tsare sai kawai ya damalmala dukiyar gaba daya lokaci kankani ya halaka ta yaga ai shi ma wai yaya giraban shi ko haka bashi rukun wata dukiyar gwamnati wani mukami wanda karkashin mukamin akwai dukiyar al'umma a kasa wata hukuma ko wata ma'aikata ko wani ofishi wanda ke juya wasu dukiya ta al'umma shikenan sai dauka ganima ce ya tafata ka wazakatu maghraman idan zakka ta zama liability shine maghram ta zama bashi ta zama tax wanda za a tsara mutum sai an kwace da karfin tsiya ba zai bayar ba sai an yaka da shi wato fuqaha an karanta da abin nan kenan mabulil majhul li ghairi ad-dini ya zama mutane suna koyon ilimi ba dan addini ba suna koyon wani ilimi can daban da sunan addini wa ata'a ar-rajul imra'ata mutum ya zama yana bin magana matarsa ya zama mijin hajiya wa aqqa ummuhu amma kuma yana saba mahaifiyarsa duk abin da hajiyar ta faɗa shi za a yi in kana neman wata alfarma a gurin shi sai ka nema a wajenta amma uwarsa fa baya jin maganarta shine wa aqqa daga uquq wa adna sadiqahu ya jawo abokin shi a jika wa aqsa abahu amma kuma yayi nisanta da mahaifinsa kullun ya tare da abokai amma ba ruwan shi da iyayen da baban shi ba na ganin shi da baban shi suna zaman fira ba ko sun yi tafiya tare ba ko sun ci abinci tare ba amma kullun abokai sune a wannan matsayin wa rufi'at al-aswat fil masajid ya zama an wayi gari ana yin hayaniya a masallaci, ana musu, ana tacen baki, ana raha, ana gulma, ana dariya, ana tafawa, masallaci ya zama wurin zaman fira. Wa ukrimar rajulu makhafatu sharri, ya zama ana girmama mutum saboda tsoron bala'in shi, ba dan ana kaunar shi ko ana ganin mutuncin shi ba. Ni ce na san iya za a bashi ne dan tsoron zai iya kashe ta, ko zai iya kashe babanta, ko zai iya kashe wanda aka ce zai aure ta. In yazo shagon ka yace bashi zaka bashi ne saboda tsoron kara, in baka bashi bashin nan ba da dare sai fasa maka shagon. Sai kace a ai ba kome ba kome ba sai ka biya ba ranka yadi. Ba sai ka biya ba kawai ka bashi fitar buridi mai kun ka ce bashin ma kaga ukrima kenan ko li ghairi makhafatu sharri wa sada alqabilata fasiqha. Yana mun shugaban mutane shi ne dan iskan cikin su. Idan wani matsiyaci, mashayin giya, ko manemin mata, ko ma dan luwadi, ko matsafi, wani wanda an san mutumin banza ne, kowa ya sani, ba abu ne boye ba a ce kuma shine shugaba, shine gwamna, ko shine chairman, ko shine sarki, ko shine minista, ko shine chairman, ko mai anguwa, ko ma limami ma, a ce an san shi yana da wata muguwar barna sananniya da yake. Wa kana za'imul za'imal qaumi arzaluhum, ya zama wanda ke shugabancin mutane shine makaskancin su, ba yi da asali, ba yi da tarihi mai kyau, ba shi da mutunci, bai san addini ba, bai san mutuncin masu mutunci ba. Zaka samu duk waɗannan siffofin sun yada a cikin mutane, sai ka ce annabi ya ce fantaziru inda zalika rihan hamra, ku jirayi wata jar iska da za ta zo a wannan lokacin. Wa fitanan, ku jira fitintunu ta tatabau, tatabau ka nizamin balin, wanda za su dinga biyo bayan junansu kaman sarka igi abin nan zaren sarka. Balin wanda ya lalace kutsi'a, sai aka tsinke shi kutsi'a salakun, sai aka tsinke asalin igiyar da ke cikin sarka. Fatataba, sai ƴaƴan sarka su ta biyo bayan junansu suna faruwa, kama ce ka rike carbi haka sai ka tsinke waje guda, kaga za su ta biyo bayan juna ne kawai suna faduwa, ai ko ba za su zauna a cikin sarkar ba. To haka fitintunu za su dinga biyo bayan juna a wannan lokacin, ɗaya bayan ɗaya suna gogar junansu kafin a gyagije daga wata wata ta auku. In an buga bum a nan kafin mutane su gama salati, su gama kwashe gawawwakin, an buga wani annoba ta tashi a can, can an yi kaza, can ruwan sama ya cinye mutane, can bala'i kaza iri daban-daban, can barayi, can cuta. Wannan hadisi ne wanda yake da ban tsoro kwarai, sai dai bai inganta ba, shine kawai matsalar shi. Duk da yake akwai gabobin da za ka iya dubawa ka ga haka suke a cikin ilimi, misali faɗin cewa daga sautuna a cikin masallatai yana daga cikin alamun tashin alkiyama. Ibn Mas'udin ya yi hani a kan haka, har yana dukan mutane a kai, kamar yadda Ibn Abi Shayba ya rawaito a cikin Musannaf. Sannan al-Imam al-Bukhari ma yayi babi musamman a cikin Bukhari da yake cewa babu raf'i sauti fil masajid, ya kawo hadisai wanda suke nuni zuwa ga kiyamatarwa, zuwa ga haka. Sannan duk abubuwan kuma zaka gare suna faruwa, kuma abubuwa ne da suke dukan su munana ne, amma a yadda yake wannan hadisin a haka, to gaskiya saboda Allah malaman hadisi sun yi magana akan shi kala daban-daban. Asalin hadisin kamar yadda malai ya fada, riwayan Abu Huraira ne a cikin Sunan Tirmidhi, da kuma riwayan Ali ibn Abi Talib a cikin littafin Ibn Majah kenan, shi ma ya rawaito shi. Sannan Al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna Tarihu Baghdad, da kuma At-Tabarani a cikin Al-Awsat, da Ibn al-Jawzi a cikin Al-Ilal al-Mutanahiya, sai kuma Ibn Hibban a cikin Al-Majruhin, Kitab al-Majruhin min al-Muhaddithin, Ibn Hibban ya rawaito. Matsalan hadisin shine wani mutum mai suna Al-Faraj ibn Fadala, wanda malaman hadisi sun yi rubdugu a kan shi. Al-Allama Al-Hafiz Daraqutni yana cewa wannan mutumi hadisuhu batil, ba a karban hadisin sa. Haka an samu wasu malamai da suka rawaita wannan hadisin, a ciki akwai Al-Imam Al-Iraqi Zainuddin rahmatullahi alayhi, akwai Al-Imam Al-Munawi, sannan akwai Al-Imam Adh-Dhahabi shi ma ya rawaita hadisin. Haka Ibn al-Jawzi a cikin Al-Ilal din can, haka Sheikh al-Albani a cikin Ad-Da'ifa lamba ta 1170. Da haka duk waɗannan tarin malamai sun yi rubdugu akan raunata hadisin, bai inganta ba, wallahu ta'ala a'la. Da Ibn Taymiyyah ya kawo shi ne dan ya kafa hujja da waccan gaba da take cewa wa tufqiha li ghayri ad-din, ko ita ce hujjar sa a ciki. Wa kana hadha ma huwa min ashrat as-sa'a al-wusta min dhuhur al-jahl wa raf' al-ilm wa kasrat az-zina. Yace to wannan da ka ji an ambata anan yana daga cikin alamun tashin al-kiyama na tsaka tsaki, ya tafi zuwa ga raba alamun tashin al-kiyama zuwa gida uku. Akwai alamun tashin al-kiyama wanda suke manya al-kubra guda bakwai, wanda da zaran sun faru za su faru ne baina dai sa'a kusa da tashin al-kiyama, su ne su Dujjal da Mahdi da Annabi Isa da Dabbatul Ardi da fitowar rana daga abin da mafadarta da kuma wannan iska mai kashe muminai da ta duk wanda ya shaka sai ya mutu da kuma wuta din nan da aka ambata. Karanta littafin abin nan Ashratu Sa'a na Al-Imam Al-Qurtubi. Waɗannan bakwai din su ne al-kubra waɗanda da zaran sun faru to mutuwa duniya ta zo ƙarshe kenan, za su faru ne baina dai sa'a. Sannan kuma akwai wanda ake ci musu awailu ashratu sa'a, farkon tashin alamar tashin alkiyama na farko shine aikun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda shine karshen annabawa. Kamar yadda yace buistu ana wasa'a tahatini, an aiko ni tare da tashin alkiyama kamar haka, zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama da tsagewar wata din nan ikfarbatu sa'a wan shaqqal qamar. Kaga duk wannan abubuwan sun faru fiye da shekara 2000 yanzu, amma kuma gashi yanzu duniya tana nan. Akwai kuma wanda suke tsakatsaki wanda su ba wancan na farkon bane, ba kuma waɗannan na ƙarshen da za a yi ƙarshen ƙarshe ba. Tsakatsakin nan su ne za su dinga faruwa gwargwadon zamani, kullum ana ganin su suna da yawa, sun fi 700 su. To daga cikin su akwai wannan zuhurul jahl, yaɗuwar jahilci, ya zama jahilci ya mamaye mutane har a wayi gari ma waɗanda suke da ilimi sun zama kamar yadda aka ambata wani hadisi kamar taurari a cikin duhun dare, wato ko ina duhu sai ga wani dan haske nan haka tsut wanda bai sai haska gari ba, ba kamar hasken farin wata ba, shine wajen tashbih din hasken taurari. Za ka ganshi dan kankanin haske ne a cikin duhun dare, to haka za a same su bincane haka. Kuma kamar yadda hasken tauraro kafin gari ya waye kuma sai a neme shi a rasa, to haka kuma shi ma wannan mai ilimin ba zai wani abin arzikin da har za a ji labari ba, bai ilimin shi bai kai ya kawo ba, yanzu nan za a neme shi a rasa, sai kuma Allah ya kawo wani. Da kuma raf'ul ilm, za a ɗauke ilimin a cikin asali wanda ake ce musu malaman ma, sai ga ilimin da suke da shi bai kai ilimin da ake malanta da shi asali ba, kawai dai a garin makafi ne mai ido ɗaya sarki. Wa kasratu zina, da kuma yaɗuwar zina, har za a wayi gari zina ta zama kaman ba haram ba, har ba a ganin aibinta, har kusan ko ina ma ana yin ta, an yi recognition dinta kamar yadda ake rayuwa yanzu. Misali yanzu ko da a nan Najeriya zina tana iya zama kawai matsala ne idan mutum yayi da wadda bata yi da ba yayi fadi kenan, amma a dokar Najeriya in dai akwai mutual agreement da suke cewa ko fahimtar juna tsakanin namiji da ɗaya mace, kuma balagaggiya ce ba under age bace ba minor bace ita, sun je sun yi abin su to ba ruwan kowa da su. Kawai zai iya zama matsala ne idan tana da miji ko kuma iyayenta suka ce ba su yadda ba ko wani abu, amma haka nan kawai a Najeriyance ba su kwa laifi ba. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan irin bala'i to a wayi gari ya yaɗu, har ana tallan zina'a tashoshin sadarwa, ana koda mutane da za su yi ba matsala yadda za su kare kansu daga cututtuka ko da ɗaukan cikin da ba a yi niyya ba ko da suke cewa unwanted pregnancy. A wayi gari a haifi ɗan shege ba a jin kunya, a goya shi a mai ragon suna a sa shi a makaranta shi ma kamar ɗan kowa guda nawa, to kaga zina ta zama ta yaɗu kenan. Alhalin addu'a kuwa wani mugun abin aibi ne a samu labarin cewa wancan kaza ta taɓa yin alaƙa da namiji da ta yi kusa da zina ma kafin aure, ba wai a ce ana da tabbas akan ta yi zina ba ta samu miji ba kwata-kwata.
da ma yanzu ga matan aure suna yi mazan aure suna yi samari da zawarawa da ƴan mata kowa sai wanda Allah ya tsare Allah ka tsare mu daga wannan bala'i to irin waɗannan sune aka ambata a cikin wannan hadisi wato alamun tashin alkiyama na tsakatsaki irin bujirewa iyaye biyo maganan mata mutum ya guji iyayensa ya makalewa abokai da kuma sauran abubuwan da aka ambata a ciki fa innahu qad sabata fi sahihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama annahu qad yuridu bisaati inhiramul qarn dan ya tabbata a cikin hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa irin wannan lokaci da aka ce as-sa'a to ana nufin shudewar wani zamani ba dole sa'a ta zama tashin alkiyama ba wuqu'u shururin wa bala shururin wa bala yu'azzabu bihi an-nas da kuma aka ce as-sa'a tana iya zama wani sharri da wani bala'i da zai aukuwa mutane tashin alkiyama kamar yanzu aka ce misali iktarabat as-sa'at da gaskiyar fasara da ake wajen shine as-sa'a anan lokacin da za a dandana wa kafare bala'i ya kusa za a ci nasara akan su a Badar da sauransu akwai wannan fasara ko kuma cewa juyawar zamani ta zo shi ma sa'a ne haka mutuwar mutum ɗaya shi ma abun shi sa'a ce gare shi tashin alkiyama ce gare shi ina fata mun gane kafin a zo asalin alkiyamatul kubra wanda za a hada gaba ɗaya al-awwalina wal akhirin wa in kanat as-sa'atul 'amma hiya qiyamun nas min quburihim inda yake alkiyamatul 'amma as-sa'atul 'amma tashin alkiyama na duka shine mutane su farka daga kabarin su a tara su a mahshari ai musu sakamako Allah ka sa mu tsira lakinn al-awwala jaa fi mithli qawli amma wancan da ma'anar shudewar zamani ya zo a cikin fadin sa in yastanfid hadha al-gulam umruhu lam yudrikhu al-haram hatta taqum as-sa'a da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi game da wata mas'ala sai yake cewa in dai har wannan dan yaro ya nuna wani yaro a wajen yace in dai wannan yaron zai cinye shekarun sa wato mutuwa ba za ta mishi gaggawa ba zai cinye shekarun shi 70 ko 80 ko 65 ko makamantan su ya rufi karshen rayuwar sa to ba zai tsufa ba har sai kiyama ta tsaya to wannan yaron kuma ya tsufan kiyama ba ta tsaya ba wannan kiyama ta duka ko to sai a ce kenan ba wannan kiyama ake nufi ba a kiyamar da ake nufi a wajen shi ne canzawar zamani wannan hadisi ya tabbata ce kuma ibnu khuzaimah ya fitar da shi da bagawi a cikin sharh sunna yuridu bihin khiramu zalikal qarn yuridu bihin khirama zalikal qarn yana nufin shudewar wannan zamanin kama in kama annahu qad arada bil lafzil qiyama mautal insan kama yadda lafazin alqiyama yakan zo a cikin hadisi wani lokaci ko a cikin magana sai zama ma'anar shi mutuwan dan adam kama fi qaulil mughirati bin shu'ba kama yadda mughira yake cewa ayyuhan nas innakum taquluna alqiyamata alqiyamata kuna cewa qiyama qiyama wa innahu man mata faqad qamat qiyamatu ai duk wanda ya mutu qiyama shi ta tsaya haka wannan karatu yazo da wannan lafazi akwai lafazin da aka samu daga alqama wanda yake cikin littafin tahribul athar na al-imam at-tabari sannan ana ruwaito ma wannan magana da isnadi marfu'i zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma isnadi ne da'ifi kamar yadda al-hafiz al-iraqi yake fadi a cikin littafin al-mughni an haml al-asfari fi al-asfar litakhrij ma fi al-ihya min al-akhbar takhrij ihya ulumuddin asalin riwaya ibnu abi dunya shi ya fitar da ita a cikin kitabul maut ibnu abi dunya a cikin kitabul maut ya fitar da ita amma da'ifi ya ce kamar yadda al-iraqi din ya fada kamar yadda kuma ash-shaykh al-albani ya tabbatar a cikin ad-da'ifa lamba ta 1166 haka al-imam ad-dailami ya fitar da wata riwaya a cikin musnad al-firdaus wanda ita kuma isnadin ta ma mawdu'i ne kamar yadda ash-shaykh al-albani ya fada a waccan lamba ta 1166 da kuma lamba ta 2462 ta littafin shi ad-da'ifa wallahu ta'ala a'lam da aka bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ya tabbata daga maganganun wasu malamai ko tabi'ai ko makamancin haka wallahu a'lam wa tarjama al-baghwi ala zalika fi kitab al-masabih al-imam al-baghwi a cikin littafin shi al-baghwi Husain ibn Mas'ud rahmatullahi alaihi mai sharh sunna da kuma masabih yace a cikin masabihu babu mamma ta faqad qamat qiyamatu yace babun da ke bayani a cikin mishkatul masabih kenan yace babun da ke bayani akan wanda duk ya mutu to alqiyamarsa ta tsaya eh lakin min az-zanadikati as-sabi'a al-mutafalsifa kas-sahara rudi ko wannan mutumin al-halabi al-maqtul kamar wancan as-sahara rudi da aka ce da muka ji a baya din nan da irin shi zindikai irin shi sabi'awa mutafalsifa wa ghairihi da wasu su man yadhunnu zalika huwa al-qiyama allati wasafaha Allah fi al-Qur'an wanda suke cewa wannan magana ana magana akan kiyama ce da Allah ya faɗa cikin alqur'ani wai ja'alu hadha al-lafzu min kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa laysa al-amru kadhalika kuma suna cewa annabi ne ya faɗi wannan zancen cewa mun mata faqad qamat kiyamatu ba haka bane zancen ba annabi ya faɗa ba ba kuma tashin kiyamar kowa da zaran ya mutu bane eh wanda za a ce misali idan mutun ya mutu za a tashi kiyamar sa a mai sakamako ya tafi inda zai tafi ba haka bane وإذا كان بسبب تقليد كثير من الفقهاء لأئمتي يتي تو إن يزمنا ساكمكن ونن تقليدنتي وند مبي يوم متاني سكي يمما لمن فكه دا سكي بن مذهبنسو واتباعهم الظن دا كما بن زتو أسانا دن هكا اشتبه ما يمكن علمه وما هو معلوم suka samu rikicewa ta fuskar sanin abinda da ba da rikicewa ba za su iya sanin shi kuma suka samu rikicewa ta fuskar sanin abinda ma sananne ne li fuqahi addin agun malamai wa ulama'i shari'a da malaman addinin musulunci bi ghairi wanda sun san wannan abin kuma sun san wani shi fa kadhalika nafsul a'immatul mujtahidina da haka kuma sauran malamai mujtahidai la raiba annahu qad yakunu inda ahadihim ma huwa madhnunun bal majhulun gaskiya ne babu kokonto akan cewa a wurin wani limamu wata magana da yake fada zato ne ko kuma majahilci wa huwa ma'lumun lil akhar amma sai da ma wani malamin ya sani ga wata mas'ala wani ya santa wani bai santa ba imma muwafiqan lahu ko ya zama wanda ya santa a matsayin ilimi din magana shi ta dace da magana dayan wanda ya fada da ka wanda ya fada da molanka wai ma mukhalifan ko kuma su saba wa juna fiha akthar al masail fiqhiyya allati la ya'rafu hukmuha la ya'rafu hukmuha kaseer min al a'imma akwai irin waɗannan matsaloli na fiqhu da dama wanda da mutane da yawa daga cikin wanda yake cewa malamai basu san wannan karatu ba awai takallamu fiha bi naw'in min adh-dhanni ko ya zama malamin yana magana akan matsalan ne amma da wani nau'i na zato musiban aw mukhti'an ya zama ya fada ya dace ko bai dace ba wata kunu ma'lumatan li ghairi amma sai zama wani kuma ya san wannan abin bi adillatin qat'iyyatin inda da wasu hujjoji wanda suke yankakku a wurin shi wa inda man alima ka ilmihi da kuma gun wanda ya sani irin sanin sa kamar yadda muka ji misali a cikin sahabbai su Aliyu su Zaid dan Sabit Sablai dan Abbas sorry Sablai dan Mas'ud wadanda suka san gado sani na hakika ma za ka yi samun wani kuma cikin sahabbai shi ma malami ne bai san wannan karatun ba kaman ga Abdullahi dan Umar yadda aka ba da labari a cikin tarihin sa an zo takanas ta Kano daga wani gari an tambaye shi alagatu malam me hukuncin gadan kaka yace ban sani ba kaman ka baka sani yace ban sani ba ku zo ku tambayi su wani kaga ai shi ma malami ne da bai gaza ilimin wadancan ba amma bai san wannan karatun ba dan ya zama a cikin malaman da ana iya samun wani malami ya zama ya san wani abu wani kuma malamin bai san wannan abu ba ga kuma na uku wanda ya faɗi magana da zato kaga mataki uku kenan akwai wanda ya san shi ilimi ne yaqini akwai wanda ya jahilce shi jahilci ne yaqini ko kuma wanda yake tsaka-tsaki ya faɗa da zato da fatawarsa da a ganin sa ko ya dace da gaskiya ko ya kuskure to in ya zama a cikin zamun nan da akwai yiwuwar samuwar haka lokacin da akwai yaduwar ilimi babu karancin sa akwai tsoron Allah da takawa ba irin zamunan baya ba akwai kusanci da zamanin annabtar kaga yafi sauki kenan a samu a zamunan baya abin da yake so ga mana kenan yafi sauki a zamunan baya ka samu wani babban malami sai a ce ga wani karatu bai sani ba abin mamaki bane ba abin a tsaya ana bada labari bane dama abinda yake tsammani kin ko kuma a samu wani karatu wani malami ya faɗi kuskure akan shi kuskuren nan a bisa fahimtar sani ko ijtihadin sa ko kuma gangancin sa yana iya faruwa kuma ana iya a samu wani shi kuma ya sani irin sanin da ya kamata a ce yawa abu duk abu ne mai yuwa wataratan yace wani lokaci bin nafsin ikhtassa bi sama'ihi min ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam an wagari tun zamanin sa bai wani ana samu ya zama ya ke danta da wani ilimi saboda wani nassi da yake danta da jinsa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda misali sayyidina Abubakar yake danta da jin karatu akan manzo Allah ya siranta mishi cewa su annabawa ba a gadan su annabawa inda anan ake rufe su ba a matsawa da gawo su koda dani guda sayyidina Abubakar shi kada yake da wannan katun a cikin sahabbai wa sallallahu bi zalika al-ilmu ya zama wannan ilimin ya tabbata gare shi li asbabin kathiratin fi an-naqal saboda sabubba da dama a cikin karatu wa za kathirun ma yakunu li ulama'i al-hadith malaman hadisi su suke da wannan falalar da baiwa yaji malami ya da wasu karatuka wanda ba wanda ya san su sai shi ko irin sa Allah musu wannan baiwa a dukkan zamanin fa innahum ya'lamuna min an-nusus malaman hadisi sun san nassoshi wa yaqta'una min hadhi ashiya'a kathiratin jiddan suna iya fadan magana kuma su ce yanke haka magana nan take abubuwa da yawa wa ghayruhum amma wani su qad yukadibu sai ya ce wallahi ƙarya ne ba zai yadda ba hankalin shi ba zai taba yadda da wannan abun ba saboda bai sani ba kuma hankalin shi bai da tarbiya bai da training irin nasu na ko zai ya fahimta wannan ubaduhum qay wa ghayruhum qad yukadibu biha wani ya ƙaryatawa aw yujzimu bi kadibiha ko yace ba gaskiya bane mafi yawan mutanen da ke ƙaryata hadisi irin waɗannan ne suna da wani ilimi da ya riga yi ilimin hadisi sun karanta wani abu a boko sociology ko physics ko wane ne wani theory can daban da ya riga yi musu kaka gida a cikin kwakwalansu wani malami kuma ya cinye shekara 30-40 yana dabdala a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole zai ga wasu abubuwa wanda kai ba za ka taɓa ganin su ba kuma zai gansu gani na yaƙini ya san su idan ya faɗa kai kuma da ka san wani abu can daban kana da wata tarbiya ko wani yanayi da zai hana ka gane wannan abu kuma har ka iya girin gidi shi ka ce ƙarya ne shi za ka gaggada dama da gaske mutane sa kai tarihi har da wanda ake ce musu malamai in court suna da rawani suna da digirori suna da majalisai suna da ƙungiyoyi suna da mabiya an san su a duniya ana girmama su ana ganin su bayin Allah amma tunda ba ilimin hadisin suka ciyar da rayuwarsu ba to ba san wannan abubuwan ba haka idan an ce kaza sai su ce ƙarya ne suke wannan ba annabi ba zai faɗa haka ba kuma annabin ya faɗa ai wannan bai yi kama da irin hadisan manzon Allah ba kuma a daraka ya rasu manzo Allah suke tunda kai baka mu'amalance su ba wannan shekaru ake ƙaryata dawowa annabi Isa dujan mahadi shigar aljini jikin mutum ƙaryata kaza duk irin wannan jahilcin ke kawo shi jama'a su malaman hadisin sun sani kuma sun san yaqini ne amma su kuma wannan sauran malaman ba su sani ba jama'a ku duba yadda Ibn Taymiyyah yake mana kwatance kamar a zamanin mu yake rayuwa cewa malaman hadisi sun fi kowa dacewa wajen sanin ilmomi iri daban-daban wanda sauran mutane ba su sani ba to a wannan zamanin kuma haka zaka gani masu bin tafarkin malaman hadisi sun fi kowa da wannan dacen saboda suna bincina daga wannan hasken malaman hadisi yayin da kuma masu bin tafarkin wasu malamai wanda malaman hadisi ba su kuma su ne a wannan karabka ta ƙaryatawa da manya jahaluha aw yashukku fiha yace kar ma kai magana akan wanda yake shi kuma jahili ne ko kuma yake shakka anya a ce annabi ya ce kaza a ce annabi ya ce kaza yanzu in duk kana karatun hadisi kullun sai ka ci karo da wannan magana tun daga 40 haditha misali in kana karantawa sai an karanta abin da mutane za su fara shakka ko kuma wani ya ce ƙarya ne balantana a tsallaka a ce an je umdatul ahkami an je riyadus salihina har a tsallaka a je kan manya-manyan littafai su Bukhari su Muslim su Abu Dawud da sauransu hadisai dubbai kullum ana karanta su mutane suna ji zaka ji abu iri daban-daban wanda baka taba mafarke shi ba to su ko malaman hadisi sun karanta waɗannan zaka ji an ce ga malami guda daya yana haddace da riwaya 30,000 wani riwaya 50,000 100,000 wani ya gona a majalisi ya bada hadisi 10,000 ba wani abu bane a wajen shi dole ya zama abubuwan da ke kan shi sun munninka abubuwan da za su shiga kan wani ina fata mun gane wannan wa taratan bi fahmin nusus wani lokaci mutum yana iya sanin wani ilimi ta fahimtar wani nasi wa ma'rifati dilalata da sanin abinda nassin yake ba da hukunci akai fama akthara man yajhalu ma'ana an-nass aw yashukku fi mai Allah yawan mutanen da suka jahilci ma'anan hadisai nassoshi na Qur'ani da Sunna aw yashukku fi ko kuma suke shakka game da ma'ana hadisa anya wannan hadisin ma'anan shi kenan anya wannan aya abinda take nufi kenan mai Allah yawan mutanen da suke da wannan shakka aw yafhamu minhu naqidahu ko ya fahimci akasin abinda karatun ke cewa abinda karatun ke cewa a shi kuma sai fahimci b gudanawa suna da yawa aw yarhalu anhu ko kuma ya rafkana karatun da ka sani sai ka rafkana ba za ka tuno shi dan da ya kamata ka tuno shi ba a wajen bada hujja ko aiki ko jarabawa aw ya'jizu zihnuhu an darki ko kwakwalwarka ta gaza riskan wannan karatun a gaya maka kasa ganewa sai Allah ya sa maka wata daudewar basira ka kasa gane abin ga shi ga ka kana kallon shi ka kasa gane shi wa yakunu al-akharu qad fahima min zalika an-nass shi kuma sai da madayin mutumin ya fahimci wannan nassin wa alima minhu ma yaqta'u bihi ya san abin da yake yanke ga abin da ake nufi Imam Shafi'i Allah ya mishi wannan baiwa wajen sanin nassoshi da fahimtar su Imam al-Bukhari al-Imam Ibn Khuzaimah irin waɗannan malaman Allah ya musu baiwa haka al-Imam al-Tahawi mai mushkil al-athar da ma'ani al-athar Allah ya musu baiwa wajen fahimtar nassoshi wanda sai a zo daga gari gari ana tambayar su don Allah hadisi kaza me yake nufi mun kasa ganewa ko masu wannan tambayar su ma malamai ne ko dalibai ko masu harkar ilimi ka kyale waɗanda suke jahilai ka kai magana akan su wanda ba harkar su bace ana iya samun nasi a karanta shi aya ce ga ta sai ka kasa gane me take nufi wata kalma kwaya daya ko wata jumla ko wani wasali da aka yi ma wata kalma ya hana ka fahimci aya duk muna da misali akan irin waɗannan sannan zaka iya samu kuma ka fahimci akasin abin da aya take fada kamar yadda wancan sahabi misali ya fahimta game da khaytul abyadi min al-khayt al-aswad min al-fajr sannan ana iya samu abin karafkana daga barin shi tunda kake aikin ko hujjar ko magana ka kasa tuno shi karafkana ya zama ya gudu daga kwakwalwarka ko kuma ya zama ka kasa fahimtar ma'ana shine an gaya maka abin amma kwakwalwarka ta kasa riskashi ka kasa gane lissafin da ke ciki amma kuma sai Allah ya wani budi shi sai ya gane duk wannan yana kokarin nuna mana ne cewa kada mutane su dauka wai dan su san abu ba to ba wanda ya sani ko kuma dan su san abu to kowa ya sani duk ba haka bane dan kai ka iya kaza bai nufin kowa ya iya dan ka kasa iyawa bai nufin kowa ya kasa iyawa ina fata mun gane wannan wanda ya iya ya iya wanda bai iya bai iya ba to ba a mutane hukuncin goro kudin goro da ake cewa a ce ai duka ba su iya kaza ba ko duka sun iya kaza a ana samun wani ya iya wani bai iya ba ana samun wani ya gane wani bai gane ba ana samun wani ya fahimta wani bai fahimta ba kuma tunda aka yi duniya aka yi har zuwa yau dinnan wataratan wani lokaci kuma bi ijma'in alimahu zai fahimci abin ta hanyar wani ijma'i da ya sani min ijma'atis sahabati wa ghairiha ko dai ijma'in sahabbai ko ijma'in wasansu wanda kuma bai sani ba sai ya ƙaryata misali yanzu sai ka mutum yana ƙaryata cewa ƙarya ne babu tahajjudi ba a tahajjudi ba addini bane ba ana jin wannan bayan azumi ya kusa zaka ji wannan katun ya fara zuwa amma kuma akwai ijma'i akai cewa a zamanin sayyidina Umar an yi misali sallar tahajjudi a masallaci da ake yi maimakon kowa ya je gida ya tashi ko kuma maimakon ayi a farkon dare sai ka ji wani ya ƙaryata kuma da sunan malanta yake ƙaryata wannan amma kai da ka sani kuma ka san akwai kuma ka san ƙarya yake in yace babu shi kuma iya ƙarya kinin shi kenan cewa babu dan iya abinda Allah ya wace mishi kenan na ilimi ina fata mun gane wannan yace thumma ba'da zalika taratan bi qiyasin qat'iyyin sannan bayan nan kuma wani lokaci ilimi na iya riskar mutum ko mutum na iya samun wata fa'ida ta ilimi ta hanyar qiyasi wanda yake qat'i wanda yake ya fito a yanke ba za a iya musun shi ba qiyasi ne jali wanda yake a fili ba za a iya musun shi ba fa innal qiyasa naw'ani yace dan shi qiyasi kala biyu ne qat'iyyun wa dhanniyyun akwai kiyasi wanda yake yankakke wato tabbatacce ko kuma zanniyun wanda ake da kokonto akan shi ko yayi ko bai yi ba ana dai sa ran an yi iya kokarin da za a yi kamar fil kiyasin ladhi huwa fi ma'an al asl qat'an kamar yadda yake kiyasin da za a yi akan abinda ma'anar shi daya da asalin dama akwai asali akwai far akwai illa akwai hukunci ko rukunan kiyasi guda hudu to asalin shine abinda doka ta zo akan shi to sai zama wannan far'in da shi da asalin kusan abu ɗaya ne kaman ka dauki misali giya da ake ce mata al-khamr khamr giya akwai kuma abubuwan da ba giya bane su amma kuma suna bugawa ne sai ka zama ba giya ba kawai saboda bambancin suna ko bambancin manufar da ka sa aka yi shi ita giya an yi ta dan manufar daman a sha a bugu sai zama su kuma sauran halal wasu magunguna ne ko wasu abubuwan bukatu ko abinci ma kaga ba a yi su da manufar giya ba amma sai zama suna da tasiri irin giya wajen bugawa ko kaga yanzu wannan ya zama fi ma'anal asli qat'an kai tsaye yayi iri ɗaya da giya din iri ɗaya ne da giya dan haka babu wani shakka akan haramcin su bi haythu la yakunu bainahuma farqun ta'ti bihi shari'a sai zama babu bambanci tsakanin misali giya da kodin ko da shalisho wanda shari'a ta sani aw yakunu aula bil hukmi minhu qat'an ko kuma ya zama shi wannan ma reshen ya fi cancantar wannan hukuncin fiye da asalin kaman matsala akan wala taqullahu ma uffin karka ce ma iyayenka tur cewa tur wulakanta iyaye ne amma wulakanci da ke cikin tur bai kai wulakanci mutum ya daga hannu ya doki baban shi ba to kaga haramta dukan baba aula bil hukmi min turkin ko mun ga ana iya samun irin haka kamar yadda yanzu misali ana samun giya din wacce tafi irin ta dama tsanani tafi irin ta da tsanani wanda wata rabin 5 minutes in kasha rabin gwangwani rabin murfin gwangwani idan kasha sai ka bu ba irin ta da cewa sai mutum ya sha tulu guda ba ko kaga wannan aula bil hukmi ala tahrimi min giya wanda ake da irin ta gargajiya to irin waɗannan suna nan shine ake kawo ga kashin babu aula da suke fada cikin usul fiqi wa taratan wannan lokaci kuma ilimi na iya samuwa mu mutum bi taqiqil manaqi ta ainihin tabbatar da al manaq bi giran da ake so nassin ya shiga ina ne mazaunan nassin wa hadha yaudu ila audin fahimi ma'anan nas wannan yana komawa zuwa ga fahimtar abinda nassin yake fada bi an yu'rafa thubutul manat alladhi la shakka fihi fil mu'ayyan ya zama an san mafadan nassin cewa ga abinda nassin yake nufi kaza yake nufi shi wanda ya san haka ya san shi a ilmance wa ghayruhu yashakku fi zalika wani kuma yayi shakka game da wannan abu kama ya kaba ar-rajulu fil qisas kama yadda wani zai tantance magana akan qisasi wa ibdalil mutlifat da biyan abin da wani ya lalata bi anna hadha aqrabu ila al-mithl wal adl min dhaka ya fahimci cewa idan aka bata wani dukiya ko aka bata mishi gaba a jikinsa za a yi kisasi za a biya wannan dukiyar ko za a biya wannan gabar sai wani ya hukunci ya ce to yana ganin kisasi za a yi sai wani kuma ya hukunci ya ce shi yana ganin kisasi ba zai yi a nan ba sai dai a biya diya wa ghayruhu yashukku fihi aw ya'taqidu khilafahu wani kuma ya shakka game da haka ko ya kudurta sabanin haka misali a ce mutum ne ya zo da mota sai ya ma wani ta'adi to sai aka kasa tantance wannan motan ta'adin da ta yi dinnan da gangan ne ko ba da gangan ba kaga inda an iya tantance da gangan ne ya kada mutum ya ji masa rauni ya bata mashi abun hawa to kisasi amma tun da ba a tantance ba to sai a koma zuwa ga diya to a wajen koma zuwa ga diyan nan sai ya zama shi wanda aka wabar nan ko shi ko lauyansa ko wani alƙali a wani mataki shi yana ganin wannan hukuncin kisasi wani kuma yana ganin a diya ne haka tana iya faruwa ko kuma ya zama cewa wanda yayi abin yayi barna ana tuhumar shi da rashin hankali wato tabin hankali su kuma sauran mutane su ga cewa ba tabin hankali bane yana da hankalin shi yana sanar san da yi kaga dole hukunci ya saba gurgurdan sabawar fahimtar matsayin wanda ya jinayar wa amsalu zalika da ire-iren waɗannan yana bayyana mana hanyoyin da ake bi ne a iya samun ilimi ko a samu fahimtar abu ta yadda ake samun sabanin fahimta akan ta fuskar da zaka ga kowa yana hakikan cewa akan abin da yake akan shine daidai kuma abubuwa guda biyu masu karo da juna shine yake bayyana abin da ke faruwa na farko ko dai saboda nisa da aka yi da zamanin ilimi ilimi yayi karanci sai da waɗanda suke fahimtar ilimin su ne kawai wasu al'umma da ya kira su da suna malaman hadisi da yace sun fi kowa dacewa da samun wannan ilimin saboda kusancin su ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna iya fahimta ko su karanta abubuwa da dama da mutane ba su karanta ba sannan akwai kuma mataki na biyu shine fahimta na dilalatul nafs wanda ba kowa Allah ke wannan baiwar ba akwai wanda Allah ya musu baiwan fahimta wasu kuma suna gaza wannan fahimta mataki na uku kuma shine sanin ijma'i da sahabbai suka yi ko wasu su akan wasu masaloli mataki na hudu shine sanin qiyas wanda yake mabayyani wanda yake na yanke an tabbatar da shi mataki na gaba shi kuma shine iya sanin hukunci na fadawa kan abu kaza ko baya fadawa shine da yayi magana akan kaman abin da shafi jinaya da kisasi da sauransu wanda yake bukatun tantancewa da sanin abin da yafi dacewa da daidai kafin aukar da shi idan mutum ya wata jinaya dole akwai abubuwan da ake kula da su kafin a aukar da kisasi ko a tunda kisasin zuwa ga diya ko kuma ai mishi yafiya ko makamancin haka yace duk waɗannan sa daga cikin tafarki waɗanda ake bi sai a samu bambancin ilimi tsakankanin mutane bambancin ganewa da fahimta tsakankanin mutane tana fadowa ne ta fuskar waɗannan abubuwa ga sanan mabambanta sai malam yace faslu ga wata gaba wakadhalika labdul haraka asbatahu tawaif min ahli sunnati wal hadith wa huwa alladhi dhakarahu harb ibn isma'il al kirmani fi sunnati allati hakaha an ash-shuyukh alladhina adrakahu yace wannan gaba a cikin ta ya fara magana akan labdul haraka wato lafazi ne daga cikin lafazi na malaman tauhidi da aqida waɗanda daga baya suke amfani da shi suna nuni zuwa ga motsi kamar yadda lafazin yake nunawa a yaren larabci wato Allah yana barin sama kamar yadda suke cewa yazo sama ta ƙasa to shine haraka din wannan lafazin ya daga cikin alfazu da aka yi amfani da su wanda suke suna da harshen dabo wani lokaci a karbe su wani lokaci kuma a tunkure da gurgurdan yadda suka zo da kuma irin ma'anar da suke bayuwa zuwa gare su to shine zai mana magana akan ne yake cewa wa kadhalika labdul haraka haka wannan lafazi na al haraka asbatahu tawaif wasu daga cikin mutane sun tabbatar da shi min ahli sunna daga cikin malaman sunna wal hadith da malaman hadisi wa huwa allazi shine abinda zakarahu harb ibn isma'il al kirmani malam harb ibn isma'il al kirmani al hanzali harb ibn isma'il bin khalaf al kirmani ana cewa kirman kuma ana cewa karmal amma kirman din shine zance mafi shahara ɗaya ne daga cikin ɗaliban makarantar Imam Ahmad ibn Hanbal ya da littafi kankani haka siriri kwarai da gaske na aqida muna nan da copies nashi anan aqida ne shi ma to a cikin littafin nashi na aqida yayi wannan magana ya ambaci wannan lafazi fi sunna littafin nashi kenan allati hakaha an shuyukh alladhina adrakahum wanda ya hakaito daga malaman da ya riske su kal humaydi daga cikin malama akwai malam abubakar abdullahi ibn zubair al humaydi malamin su bukhari din nan wanda ya rasu a shekara ta 219 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman Bukhari al-Imam al-Humaydi rahmatullahi alaihi wa Ahmad bin Hanbal da kuma malam Ahmad ibn Hanbal Imam al-Sunnah rahmatullahi alaihi Harbu bin Isma'il ya riski Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yadda ya riski al-Humaydi a rayuwarsa wa Sa'id ibn Mansur da malam Sa'id bin Mansur bin Shu'ba al-Marwazi al-Taliqani kenan wanda aka fi sani da suna Sa'id ibn Mansur mai as-Sunan akwai sunan Sa'id ibn Mansur asalin shi mutumin kasar Taliqan ne ya zo na garin Balkh anan ya rayu Allah ubangiji ya gafarta mishi amma ya rasu a kasar Makka shekara ta 227 rahmatullahi alaihi al-Zahabi ya tarjama sa anan cikin littafin Tazkiyatul Huffazi da cikin Siyaru A'lamin Nubala haka al-Imamu Ibn Sa'd Muhammad Ibn Sa'd a cikin littafin shi at-Tabaqat babban malami ne Sa'id ibn Mansur yana da littafi as-Sunan mujalladi 2 Allah ya gafarta masa shi ma malamin hadisi ne da sunna wannan malami Harbu dan Isma'ila ya riske shi wa Ishaq bin Ibrahim da kuma Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad al-Hanzali shine wanda aka fi sani da suna Ishaq dan Rawiya da ake cewa Ishaq dan Rawiya ɗaya daga cikin malaman kasar Marwa a wancan lokaci babban malamin hadisi daga cikin malaman da suka yi graduating Imam al-Bukhari babban malami ne baka taba ganin irin shi ba su Bukhari da su Muslim da Ahmad dan Hanbali da Haya dan Ma'inu da Tirmidhi da Nasa'i duka waɗannan ɗaliban shi ne babban malami ne Allah ubangiji ya gafarta masa ya rasu a shekara ta 238 rahmatullahi alaihi duk waɗannan malaman ya riske su kuma ya ambaci wannan kalma daga gare su wa kadhalika huwa alladhi dhakarahu Usman ibn Sa'id ad-Darimi haka Usman ibn Sa'id ad-Darimi babban malami ne littafin Radu alal Jahmiyya kenan wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 280 ɗaya daga cikin manyan malamai ne na Hanabila a kasar Iraki a wancan lokacin Usman ibn Sa'id ad-Darimi mai littafin fi naqdihi ala Bishr al-Marisi wanda ya ma Bishr al-Marisi Bishr ibn Ghiyath al-Marisi wannan shugaban ƴan bid'a din nan wanda ya kawo bid'atu khalqil Qur'an da ƙaryata abubuwa da dama to akwai malam Usman ibn Sa'id ad-Darimi ya mushi raddi a littafin ar-raddu ala Bishr al-Marisi da wasu tafai waɗanda ba waɗannan ba ya mushi raddi kala daban-daban wa zakara anna zalika madhhabu ahli sunnah ya bada labari shi Harb ibn Isma'il yace wannan shine madhhabin ahli sunnah wa huwa qawlu kathir min ahli al-kalam wal falsafa kuma shine magana daga cikin manya-manyan malaman ahlul kalam da malaman falsafa min shi'a wal karramiyya wal falasifa al awail wal mutaakhirin daga cikin shi'a da yan karramiyya da falasifa na farkon su da na karshen su ka abul barakat sahib al mu'tabar wa ghairi to can da yace abin nan Bishr al Marisi gashi nan yayi tarjuma sa a kasa inda ku iya dubawa da yace Abu Abdurrahman Bishr ibn Ghiyas ibn Abi Karima Abdurrahman al-Marisi sunan shi kenan Bishr dan Giyas dan gidan baban Karima baban Karima shine Abdurrahman al-Marisi al-Adawi bil Wala wanda yake ba adawi ne amma ta hanyar wala'i kana jadduhu maulan li Zaid ibn Khattab radiyallahu anhu kakan shi bararran bawa ne ga Zaid dan Khattab dan uwan Sayyidina Umar shi sai zama ba adawi kenan wakila inna abahu kana yahudiyan qassaran sabbagan bil kufa an ce baban shi ya kasance ba yahude ne wanda yake mai saida abin rini sabbag yana aikin rini a kasar kufa qala ibn hajar yace tafaqqaha ala abi yusufa fa bari'a bishru ya koyi fiqhu a gun abu yusuf al-qadi kuma ya kware wa atqana ilma al-kalami ya kware akan ilimin al-kalam thumma jawwada al-qawla bi khalqi al-qur'ani wa nazara alayhi sannan ya kawata wa mutane magana akan khalqul qur'an kuma ya dinga tattaunawa da mutane akai walam yadrik al-jahm ibn safwan bi riski shehin wannan addini ba shine jahm inma akhadha maqalatahu wa hatajjaraha ya dauki maganganun bishr din ne kawai a jahm ne ya kafa musu hujja wada'a ilaiha ya kira mutane zuwa gare su wa huwa ra'asu ta'ifatul marisiyya min al-murji'a shine shugaban murisawa a cikin murji'a wa kanat taqulu wanda suke cewa innal imana huwa tasdiqu imani kawai shine gaskatawa wa inna tasdiqa yakunu bil qalbi wal lisan jami'a zuciya da halshe su suke gaskatawa wa qala sharusatani inna madhhab al marisi kana qariban min madhhab an najjari wa barghu yace inji sharusatani a cikin abin nan kenan al milal wal nahl yace wannan malami wannan mutumi irin madhhabin shi ɗaya da sunan najjar da barghus waɗanda ƴan mu'tazila ne wa annahum asbatu kaunahu ta'ala muridan lam yazalli kulli ma alima annahu sayahdusu min khairin wa sharrin wa innama kufrun wa ta'atun wa ma'asiya suka ce Allah ubangiji bai gushe ba yana nufata abubuwa su faru bai gushe ba yana son abubuwa su faru a matsayin alheri ko sharri ko imani da amma dai kafirci da da'a da sabo da ake yi to ba haka Allah ya so a yi su ba shi dai yana nufata amma ba shi yake ba da dama aikata su ba wannan mutumi mallam yace wa qatu fi bishrin sanata 18200 au 19200 ya rasu kore 218 ko 19 ta hijira wa ikhtulifa fi nasabihi fa qila innahu yantasibu ila qaryatin maris bi sa'id misr an yi sabani aka ce yana dangantuwa ne zuwa ga wani gari mai suna marisa wanda ke kasar misra wa qila ghayru zalika an fadi wani abu makamancin wannan kuma wanda ba shi ba yace da kai samun tarihin sa litafin mizanul i'tid lisarul mizan na ibn hajar da wafayatul ayyam na ibn khallikan da tarikh bagdad da al-a'lam na zarqli da maqalatul islamiyina ta ash'ari kenan da al-milal wal nihal da al-farq bayna al-firq da at-tafsir fi ad-din da litafin qutat na al-imam al-maqrizi da al-fisal fil milal wal ahwa'i wal nihal ta ibn hazm da kuma da'iratul ma'arif al-islamiyya wallahu ta'ala a'lam to yana ganin saboda kurewar lokaci sai mu tsaya karshen wannan abin nan din matashi akan gaba inda yake bayan da yake cewa mina shi'ati wal karamiya wal falasifa al awail wal mutaakhir ka abul barakat sahibul mu'tabar kama abul barakat wanda yake mai litafin al mu'tabar fil hikma wa ghairihim da wasu sai mu tashi akan wannan gaba da yake wana wafu wana fahu tawaif minhum wasu kuma suka kore lafazin al haraka din nan daga cikin su gashi nan zai ambata sai mu kwana nan insha Allah saboda kwarewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka